is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin ja gabatar da wannan shirin da fatar kun wani lafiya. Tare da sauran abokan aiki ina kuma tare da Usman Kabara wanda zai karanto mana kanin labarai.
To sojojin Najeriya sun ce a ranar Alhamis din da ta gabata ne suka ceto wasu mata da yara guda 234 wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar. Haka kuma mako daya bayan gagarumar girgizar kasar da ta faru mai nauyin maki 7.8 a kasar Nepal, jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki har da ƴan kasashen Turai akalla guda 1,000. Haka kuma za mu ji cewa babbar mai gabatar da kara a Baltimore da ke kusa da birnin Washington DC ta tuhumi ƴan sanda guda 6 da suke da hannu wajen kama Fred Gray, inda ta ce sun yi ba bisa ka'ida ba.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace rana Asabar za mu gabatar da amsoshin tambayoyinku. To, amma kafin ku ji wannan shirin, mun yi hira da mai magana da yan rundunar sojan Najeriya, Kano Sani Usman, inda yake cewa.
Yaƙi muke da ta'addanci kuma mutanen da aka samu ba za ka zo kai wai kitso da kwarkwata a kai ba, saboda dole ne ka bar mutane su yi nasu aikin a tantance ko su waye shin waɗanda aka sata ne ko ko iyalan 'yan ta'addan ne ko ko su kansu 'yan ta'addan.
To, muna da ƙarin bayani sai kuma.
To, ai, ko wata ɗaya ne bai kamata a ce ana bin ma'aikacin kuɗin albashinsa ba. Ya kamata in wata tana ƙarewa kafin wata ta ƙare albashinka ta nuna abinda doka ta zayyana kenan. To, amma a jinkirta a yi amfani da kuɗi a yi siyasa. Shine kungiyar kwadago ba ta amince da shi.
Malam Nuhu Abayo Tore kenan mai magana da yan kungiyar kwadagon Najeriya akan rashin biyan ma'aikata albashinsu.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun ce a ranar Alhamis din da ta gabata ne suka ceto wasu mata da yara guda 234 da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar. Sanarwar tasu ta ce wannan jimilla ƙari ce a kan wadda suke da ita a da wanda suka fara cetowa kuma sun kai ne a samaman da aka kai a baya a yankin. Sojojin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da kai farmaki a dajin tare da mai da hankali wajen ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a dajin. Sannan suna tarwatsa dukkanin sansanoni da wasu makamai na 'yan ta'addar wanda suke a cikin dajin. A farkon makon ne dai aka ce an ceto kwatankwacin yawan waɗanda aka ceto a yanzu daga dajin. An sami rahoton cewa ɗaruruwan mata da yara sun sami tsira daga makon da ya gabata zuwa yanzu. Muna da ƙarin bayani bayan mun sha labaran duniya. Mako ɗaya bayan gagarumar girgizar ƙasar da ta faru mai nauyin maki 7.8 a ƙasar Nepal, jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki har da ƴan kasashen Turai akalla guda 1,000. A jiya sun bayyana cewa yawan mutanen da suka halaka a girgizar ƙasar ya haura 6,600 tsakanin ciki da wajen birnin na Kathmandu. Sai dai jami'an sun ce suna sa ran ceto wasu wanda ake sa ran za su tsira a gagarumin binciken da suke yi wanda suke zakulo wanda abin ya ritsa da su. Waɗanda a yanzu haka suka samu tsira suna kira ga gwamnati da sauran ƙungiyoyin agaji da su taimaka musu da gaggawa domin samun abinci da ruwan sha da kuma sauran ababen tallafi a gare su. A yanzu haka suna sarari ne sakamakon rasa muhallansu. A Kathmandu dai ga alama al'amura sun fara komawa daidai sosai domin masu saye da sayarwa sun fara bude kasuwancinsu. Wasu sun nade tantuna sun da suke kwana a ciki sun shiga gidajensu, amma warin garwaki ya hana mutane da dama komawa gidajensu. A wata ziyarar kwanaki uku da shugabar kula da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya Blair Amos ta kai a yankin, ta ce kayayyakin agaji sun fara isa yankin tare da yin kira ga duniya da ta taimaka don samun karuwar kayan agaji da jama'ar kasar suke bukata. Gwamnatin kasar Nepal tana bawa iyalan waɗanda suka rasa ransu dala Amurka 1,000 da kuma dala 400 daban don bin neman matan. Majalisar Dinkin Duniya dai ta ce mutane kimanin miliyan 8 ne wannan bala'i ya shafa, sannan kuma miliyan 2 suka rasa mahallansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar mai gabatar da kara a Baltimore da ke kusa da birnin Washington DC ta ce ta tuhumi 'yan sanda guda 6 da suke da hannu a wajen kama Freddie Gray, inda ta ce mai binciken lafiya na jihar ya tabbatar da mutuwar Freddie a hannun 'yan sandan da cewa kisan kai ne. Mai shari'ar Marilyn Mosby ta ce a Juma'a ne Freddie ya yi fama da matsanancin ciwon wuya a lokacin da ake dauke da shi a motar 'yan sanda ranar 12 ga watan Afrilu. Ta ce ba a saka masa madaurin kujerar mota ba, sannan 'yan sandan ba su bashi ko kuma neman agajin asibiti ba, duk da cewa shi Freddie din ya nemi taimakon hakan. Ta kara da cewa wukar da aka ce an sami bakar fatar da ita dan shekaru 25 ba wuka ce ta sosai ba, wanda kuma doka ta bashi damar rike irinta. Sannan ta kira kamin da suka yi masa a matsayin ya saba wa doka. 'Yan sandan dai an ba da belinsu a ranar Juma'a da ta gabata bisa zarginsu da laifin kisan kai da rashin nuna halayya mai kyau da tsare mutum ba bisa doka ba. Sai dai kuma a halin yanzu da ake ciki, 'yan sanda sun kama wasu masu zanga-zanga da suke zama a wajen da zanga-zangar ta faru tun ranar Juma'a bayan an sa dokar hana fita a garin. Masu kallon al'amura sun ce 'yan sandan sun yi karfa-karfa ga masu boran fiye da yadda suka yi a baya kafin a yi tuhumar. Jama'a dai da dama sun taru suna murnar yi wa 'yan sanda wannan tuhuma da aka yi.
Usman Kabare ya karanto labaran duniya. To, kamar yadda kuka ji a labarin duniya, rundunar sojan Najeriya ta rawar gani domin cikin 'yan kwanakin da suka shige ta samu nasarar kubatar da wasu mutane daga hannun 'yan Boko Haram. To, amma ana ta korafe-korafai musamman mu 'yan jarida cewa har yanzu rundunar soja ba ta gabatar da waɗanda ta ceton ba. Tambayar kenan da na yi wa Kanal Sani Usman, mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya.
Wannan magana ba haka nan take ba. Cewar ba a hidda hotuna ba, idan kin tuna ranar Alhamis da ta wuce an kira taron 'yan jarida na kusan duniya ma baki ɗaya, inda aka nuna masa hotuna, ba kuma hotuna ba ma hata ainihin hoto mai motsi, wato in ce video clips na farmakin da aka kai a zajin Sambisa, aka kuma kaka waɗannan sansanoni 13. Kuma yanzu haka akwai kafafen yaɗa labarai na sojoji Najeriya waɗanda suke na hukuma da namu, kuma duk hotunan suna nan. Ni na sani a shafina na Facebook akwai hotuna kusan 23, ko mutane kusan 177 yau dai da safe sun yaɗa waɗannan hotuna.
Idan muka dubi shafinka na Facebook za mu ga wannan hotunan.
Kwarai da gaske.
To, galibi ka san irin waɗannan mutanen an kubutar da su ɗin, aka nuna ma 'yan jarida su, har wasu ma su samu su zanta da su. To, amma 'yan jarida suna wasu suna gunagunin cewa ta har yanzu ba su ga waɗannan mutanen ba. Su mutanen da aka kubutar ɗin ina aka kai su? Maiduguri koko Lagos, Abuja?
Eh, na sani ku 'yan jarida kuna korahin haka saboda kuna so ku ji kwaf ku ga kwaf. To, amma wani abu da zaki la'akari da shi shine yaƙi muke da ta'addanci, kuma mutanen da aka samu ba za ka zo kai wai kitso da farkwata a kai ba, saboda dole ne ka bar mutane su yi nasu aikin, a tantance ko su waye shin waɗanda aka sata ne ko iyalan 'yan ta'addan ne ko ko su kansu 'yan ta'addan. Bayan an gama haka shikenan sai a bada su ga waɗanda suke haƙin su ne su taimaka ma irin 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda lalura irin haka ta same su. Saboda yanayin tsaro ba zan iya gaya maki yanzu a inda suke ba, duk da dai na san inda suke, amma nan da ba wani ɗan lokaci nan da ɗan taki kaɗan insha Allahu za a gabatar da su ga ainihin duniya baki ɗaya bayan an gama tantancewa yadda za ku samu ku tattauna da su ku ji abin nan ɗinsu, wato halin da suke ciki da yadda suka sami kansu da dai sauransu.
To ran kai daɗe yanzu tun daga nan ina magana da kai kuma na ce maka ana ta taba ba akan cewa me yasa ba nuna waɗannan mutanen nan ba, to ya zuwa yanzu tsakanin a 'yan tsakankanin nan yanzu mutane nawa za a ce rundunar sojan ta samu nasarar kubutarwa daga su 'yan Boko Haram ɗin?
Ya in za a yi lissafi tun kusan sati 5 ko 4 da suka wuce lissafin ya ɗora a kan 1000, amma a 'yan kwanaki 3 da suka wuce ke kanki da kanki kin faɗi sun kai ga mutum 700. Waɗanda kuma galibinsu yara ne ƙanana da kuma mata.
To ina gaskiyar labarin da aka ce akwai inda rundunar sojan ta je tana ƙoƙarin ta kubutar da wasu mata sai su matan suka buɗe musu wuta?
Wato wannan bayani ana nan ana bincike a kai, saboda dalilin da ya sanya kamar yadda na gaya miki ɗazu na ce miki mutanen sun kasu kusan kashi 3, ba a raba 1-2, akwai wasu 'yan ta'adda ne daga cikinsu, wasu kuma da iyalansu ne, wasu kuma fatarsu aka yi dalilin farmaki da aka taima garuruwansu.
To akwai wani ƙarin bayani da za ka mun ne?
To babu wani ƙarin bayani face in amfani da wannan dama in shaida ma jama'a da duniya baki daya ba niyan mu bace cewar mu kashe kowa da yake cikin sallisa. Saboda haka muna kira ga su 'yan ta'adda da kuma 'yan ta'adda da su aje makamai su fito yadda za a kama su su fuskanci shari'a, sannan waɗanda kuma suka san ba su da hannu akan ta'addanci su je su kai kansu ga jami'an tsaro yadda za a yi bincike a tantance su su koma ga iyalansu.
Soja birni ma hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan hankalin mu za a tafi.
To malam, haka ne, jaridar Vanguard ta yanar gizo ta buga labari a yau cewa kungiyar kwadago ta buƙaci a ƙara albashi mafi ƙanƙanci daga naira 10,018 zuwa naira 90,000. Na tuntuɓi mai magana da yawun ƙungiyar ƙwadagon Malam Nuhu Abayo Toro, inda na ce da shi akwai jihohin da ma'aikata ke bin albashin watanni kamar jihar Plateau inda ake bin ta wajen kimamin watanni 8. Irin waɗannan jihohin sun kasa biya, sa'annan kuma ba a san kamun ludayin sabuwar gwamnati ba. Me yasa ƙungiyar ƙwadago za ta yi haka? Sai ya ce,
to alhamdulillahi ba mu fito da takamammiyar abu da ya kamata a biya albashi mafi ƙanƙanta ba, amma kungiyar Kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba ta ba da umarnin cewa ƙwararru, mun saka ƙwararru na fuskar tattalin arziki su yi bincike su gano abin da ake kira a Turanci cost of living index, wato abin da a kimance mutum da guda ɗaya da shi da iyalansa za su bukata a wata. To sai in an yi wannan bincike sun ba mu rahoto shi ne kungiyar Kwadago za ta fito da takamammiyar abin da ya dace a biya ma'aikacin Najeriya domin 2018 ɗin nan ta yi kaɗan. Kamar yadda kika yi bayani, jihohi da yawa, Plateau, a jihar Bauchi ma akwai ma'aikatan da ba su san shi albashi ba. To amma mun ba da umarni kuma wa ciyamominmu na jihohi cewa su tabbatar da cewa kowane jiha da gwamna ake bin shi bashin albashi ya biya wannan bashin da ake bin shi albashi kafin ko ya sauka daga kan mulki ko kuma kafin a sake shiga wata mulkin demokradiyya. Saboda haka kinga kalubale ne yanzu musamman a gaban su ciyamominmu na jihohi a tabbatar da cewa sun kwata wa ma'aikata haƙƙinsu.
To kamar yanzu misali, me zai faru idan su gwamnonin ko kuma jihohin da suke da wannan jidali akan su sun kasa biya har sabuwar gwamnati ta hau?
Ai to alhamdulillah, ai kin san cewa ita doka ta ƙasa ta ba da kungiyar Kwadago hanyoyi da yawa na kwatan haƙin ma'aikata. Saboda haka akwai dabaru da yawa da zamu tabbatar da cewa mun kwatawa ma'aikata haƙin su. Wannan ɗaya daga ciki ne kawai na ɗan ƙista miki to, amma su dabaru na kwatan haƙi ba mu bayyana su sai idan lokacin ta zo. Insha Allah mutane za su gani, kuma ina so in tabbatar miki cewa kungiyar Bada Godiya ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba ta zage dantse na tabbatar da cewa ba a zalunci ma'aikata ba. Duk wanda ma'aikaci suke ake bin ma'aikata suke min shi ba shi sun biya su kuɗaɗensu.
To ka san su ma'aikatan jihar Plateau ɗin sun yi barazana akan cewa idan ba a biya su ba za su yi yajin aiki. To yanzu ka yi bayani akan cewa kun ba shugabannin ƙungiyoyin na jihohi umarnin cewa su tabbata an biya wannan albashin, a saboda haka yanzu su ma'aikatan jihar Plateau ɗin kun ba su hakuri ne akan kasi wannan yajin aikin ko kuwa?
Ko kaɗan ba mu hana ma'aikatan Plateau kwatan haƙƙin su ba. Albashi haƙƙi ne da ya wajaba akan shugabanni su biya ma'aikata. Saboda haka in gwamnan Plateau ya ƙi biyan ma'aikata albashi kuma gashi wa'adinsa ya ƙare, haƙƙi ne akan chairman ɗinmu na jihar Plateau ya tabbatar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe da sauran ƙungiyoyi sun tilasta wa gwamnatin jihar Plateau an biya ma'aikata albashin da suke.
Malam Nuhu Abaya Tore kenan. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi?
Sunana Alhaji Dauda Yaya. Ina son a san bayanin tarihin masarautar Jajiri da yake babban gida a jihar Yobe, da kuma menene alaƙarsu da masarautar Yanzarma duka dai a cikin jihar Yobe.
Sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah menene musabbabin kyamar baƙen fatan da 'yan Afirka ta kudu ke yi wa 'yan Afirka, kuma a ƙasar tasu ba baƙaƙen fata ne? Mai tambaya Bubu Mai Goro, shugaban zaɓi sanka gashuwa. To bari mu fara da tambayar Alhaji Dauda Yahaya mai son tarihin masarautar Jajere da kuma alaƙarta da masarautar Ginzarma duka a jihar Yobe. Idan Alhaji Dauda na kusa, an dace hakimin Masho Alhaji Kashin Mai Buba Masho zai baka ansa.
Assalamu alaikum. To kafin dai na shiga tarihin masarautar Jajere, ina so in dan tsokace ma shi Alhaji Dauda Yaya dangantakar da take tsakanin masarautar Jajere da kuma masarautar Ginzarma. Na farko dai ina so shi Alhaji Dauda Yaya ya sani cewa tun ma kafin a kirkiro da masarautun nan a matsayinsu na matakan masarauta, wato tun ana cikin sarauta ta da ta gargajiya ta daji, masarautar Ginzarma asalinta masarauta ce take da headquarter a Abakire. Kuma shi marigayi babanmu Alhaji Mai Buba Ibn Isa Mashio shi ne yake rike da masarautar Ginzarma a lokacin ƙarƙashin Abakire, wato shi ne sarkin Abakire. Can baya kamar zuwa 1950-56 a lokacin yake lawani ne na daji a lokacin. Daga bisani da aka kirkiro lawanai da gundumomi a wannan yanki, shi Mai Buba sarkin Ginzarma sai aka ba shi masarautar Mashio, kuma yake da zaɓin wa zai bar wa masarautar Ginzarma gidansa na Ginzarma. A nan ne inda shi kuma ya kirawo ƙaninsa Alhaji Zanna Mai Yiri, Allah ya gafarta masa da rahama shi ma. Ya kirawo shi lokacin shi yana kasuwa a Damaturu, ya zo da shi gida ya ce to ka zo ga gida ka zo ka zama na sarkin Ginzarma. Ni Shehun Borno ya tura da koma sarkin Mashio. Haka suka rike har zuwa 1991 da aka yi creating jihar Yobe a lokacin Jamus Ibrahim Badama zuwa Bangida. Sai gwamna na wannan lokacin a 1992 Alhaji Bukar Abba Ibrahim ya ga cewa sanadin kirkiro da jihar Yobe da aka yi, wasu gundumomi masu yawa da kuma wasu al'ummomi masu yawa da ke cikin sabuwar jiha ta Yobe da aka kirkiro daga cikin jihar Borno ba su da masarauta, don da duka suna ƙarƙashin masarautar Borno Emirate Council. Wannan ya sa shi mai girma gwamna lokacin Bukar Abba Ibrahim yaga dacewa ya kamata al'ummomi na wannan gurare da kuma gundumomi hakime da duka da suke bin Borno sun dawo ba su da sarki ma da suke bi a wannan lokaci sai yaga dacewa ya creating emirate ma gundumomi da kuma al'ummomi da suka cancanci a ba su masarautu Allah cikin ikon sa ya creating emirate wanda ciki har da jajiyar emirate kansu a lokacin ina so Alhaji Yahaya sani cewa an yi creating jajiyar emirate kansu da fari a 1992 wanda aka aje headquarters ta kuma a jajiyar shi kanin mai buba shi zanna mai yare sarkin Gindarma a lokacin nan shine aka bashi sarautar jajiyar mai daraja na biyu daga bisani dawowar mulkin soja a 1993 gwamna da aka turo Yobe commissioner of police Dabo Aliyu ya zo kuma shi ya dakatar da wannan hanzari da gwamna Abubakar Ibrahim ya dauko aka rusa masarautun da aka yi gaba daya aka dakatar da su ana nan siyasa bata dawo ba har sai 1999 Allah cikin ikon sa har yanzu dai shi tsohon gwamna na wancan lokaci 1992-93 ya sake zama dan takara kuma ya ci nasara a zaben 1999 a matsayin governor na Yobe da yake yana cikin burinsa da maido musu da martabansu ranar 6 ga watan Janairu na shekara 2000 ya sake kirkiro da wannan masarautu gaba daya amma a wannan lokacin kuma sai ya kasance jajiyar emirate headquarters ta kaura daga jajiyar gari ta dawo babban gida wato headquarters karamar hukumar Tarmowa local government har yanzu dai kuma a mataki na sarauta mai daraja na biyu kuma Allah cikin ikon sa sai aka nada shi Alhaji Mai Buba Isa Mashiyo a matsayin sabon sarkin jajiyar emirate mai headquarters a babban gida kasancewa shi tsohon sarkin jajiyar kani ne ga kuma shi sabon sarkin jajiyar Alhaji Mai Buba ibn Isa har yanzu aka bayawa shi Gindarma gunduma wato district aka baiwa shi wancan tsohon sarki Alhaji Zanna Mai Yari matsayin hakimi a ƙarƙashin jajiyar emirate council daga bisani shi mai martaba Alhaji Mai Buba ibn Isa shekara ɗaya a matsayin sa na sarki a jajiyar sai Allah ya matsikawa
haji kanshi
amin ya rabbal alamin kuma daga nan sai aka baiwa ɗansa wanda wane a gare mu Alhaji Mai Hamza ibn Buba Isa Mashiyo ragamar mulkin jajiyar emirate council yana rike da shi bayan shekara 2 sai shi gwamna a wannan lokacin kuma demand din Gindarma ita kanta ganin girmanta da kuma fadin kasanta sai suke bukatar su ma a basu emirate wannan district da aka basu dake karshen jajiyar suna so a mayar musu su ta zama ita ma emirate a gwamna a wancan lokacin Alhaji Bukar Ibrahim ya amince da bukatun su daga cikin kasan jajiyar emirate ya yanka gunduman Gindarma district ya ba su Gindarma emirate a matakin sarauta mai daraja na uku a wannan lokaci so ina so Alhaji Yahaya gane cewa dangantakar ta jini ne ya da kani ne suke shugabancin Gindarma da jajiyar
to daga karshe na tabbata Mallam Dauda Yahaya zai so ya san halin da ake ciki yanzu a mecece alakar masarautu biyu ne koko har yanzu ɗayan tana ta biyu ɗayan kuma tana ta uku
to alhamdulillah wato a yanzu a halin da ake ciki dukkan su masarautu din jajiyar emirate council tun shekara ta 2007 aka daga ta zuwa daraja ta 1 kuma Gindarma emirate council ita karin kanta masarauta ce mai zaman kanta mai daraja ta 1 wanda wannan gwamna na yanzu Alhaji Dr. Ibrahim Gaidam a lokacin da yake mulki shi ya ga dacewa cewa ita tana Gindarma tana daraja na 2 sauran masarautu gaba daya suna daraja na 1 yace ya kamata duka a daidaita su gaba daya bayan ita ma Gindarma daraja ta 1 kuma yanzu duka Alhaji Zanna Mai Yari shi ma duka Allah ya matsikawa da dadewa dan sa ne yake mulki yanzu to duka har yanzu dai wa da kani ne suke mulki a Gindarma emirate da kuma jajiyar emirate
ina
bakkanu ne
ina sunan dan
na Gindarma
eh
Alhaji Muhammad Zanna na uku shi kuma na jajar Emirates Alhaji Mai Hamza ibn Isa Mashio. Wannan shine dangantakar da take tsakani.
Sai kuma amsar tambayar Bubu Mai Goro Gashuwa game da musabbabin tsanar bakake yanci rani da ake yi a Afirka ta Kudu. Idan Malam Buba na saurare ga abin da ya saukaka. Da farko dai Malam Buba, ƴan Afirka ta Kudu dake kyamar bakakin fata a yanzu ba turawan bane. ƴan uwanmu ne bakake wuluk waɗanda kamar yadda ka sani, Najeriya da sauran ƙasashen bakar fata sun kashe kuɗi da lokaci sannan kuma sun yi amfani da duk ƙarfinsu da tasirinsu tare da taimakon wasu ƙungiyoyi da hukumomin yammacin duniya wajen ganin bakakin fatar na Afirka ta Kudu sun ƴantu daga wariyar launin fata da turawa ƴan jinsin Bora masu kiran kansu Afrikaner ke masu. Bayan da aka kawo ƙarshen wariyar launin fata, har bakake suka fara mulki a matakai daban-daban. Ganin ƙasar na da tsayayyun masana'antu da tattalin arziki mai ƙarfi, sai ƴanci rani daga sauran ƙasashen bakakin fata suka yi ta runtuma zuwa ƙasar. Sannan a hankali, wannan ya haifar da abin da bakakin fatar ƙasar ke kira ƙarancin ayyukan yi, su kuma ƴanci ranin ke kira ƙyashi, wanda wannan takaddamar ce ta kai ga farma bakin. Kuma game da tambayar ka ko babu bakakin fata ƴan asalin ƙasar ne, amsar ita ce hasali ma ƙasa ce ta bakar fata, kuma ko yanzu ma bakakin fata ne yake da matukar rinjaye a ƙasar. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin hakimin Masho Alhaji Kashim Mai Buba, wanda ya amsa mana tambaya kan masarautar jajere da kuma wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmati Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu kuma sai irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Hakilu da Safara'u Zamani Almajirawa a can Malumfashi sun rubuto suna cewa rashin iya ɗaukar matakan tsaro da rashin iya gudanar da harkokin mulki da kuma rashin cika alkawari su ne abubuwan da jam'iyyar PDP ta yi wa 'yan Najeriya. Shi yasa al'ummar Najeriya kuma suka nemi canji kuma Allah ya biya musu bukata. Suna fatar jam'iyyar APC kuma za ta yi wa al'ummar Najeriya aiki ta cika alkawuran da ta ɗauka. To kamar yadda muka saba za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai.
Sojojin Najeriya sun ce a ranar Alhamis da ta gabata sun ceto wasu mata da yara guda 234 da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar. Mako daya bayan gagarumar girgizar kasar da aka yi mai nauyin maki 7.8 a kasar Nepal, jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba, ciki kuma har da 'yan kasashen Turai akalla guda 1,000. Haka zalika kuma mun ji cewa babbar mai gabatar da kara a garin Baltimore ta kusa da birnin Washington DC ta tuhumi 'yan sanda guda 6 da suke da hannu wajen kama Freddie Gray, inda ta ce mai binciken lafiya na jihar ya tabbatar da mutuwar Freddie a hannun 'yan sandan da cewa laifin kisa ne.
To masu sauraro, da takaitattun labaran kamar yadda muka saba muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai kuma da daddare misalin karfe 9:30 na dare agogo Najeriya, idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.